This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da mita 25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Danol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. A cikin wannan shirin za ku ji cewa an kaddamar da ranar yaƙi da safarar mutane a jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji muhimman batutuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya taɓo a jawabin da ya gabatarwa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin. To amma fa sai kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasar Cuba Raul Castro ya ce daidaituwar hulɗar diplomasiya tsakanin kasarsa da Amurka ba zai tabbata ba sai in har Amurka ta ɗage takunkumin kasuwanci da mamaye sansanin sojoji na Guantanamo ba bisa ƙa'ida ba da ta yi. Haka kuma sai ta dakatar da kafarta ta yaɗa labaran rediyo ko talabijin da ke rarraba kan 'yan ƙasarta. Bugu da ƙari kuma Amurka ta biya diyyar farraka tattalin arzikin ƙasar Cuba da ta yi. A jawabinsa na farko a Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Castro ya ce ba za su gushe ba suna miƙa wannan daftari ga Majalisar ta Ɗinkin Duniya na ƙalubalantar tattalin arzikin da aka ƙaƙaba musu takunkumi a kai wanda Amurka ta yi. Ya ce har sai lokacin da aka cire shi, shugaban Amurka Barack Obama ya nuna goyon bayan ɗage takunkumin, amma hakan yana buƙatar amincewar 'yan majalisun dokokin Amurka.
Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce cimma yarjejeniyar shirin nukiliya da ƙasarsa ta ƙulla da ƙasashe guda shida masu ƙarfin faɗa a jiya duniya ya kamata ya zama wata alamar sabon zamani da zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya. Ya faɗi haka ne a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi shekara-shekara. Ya ƙara da cewa cimma yarjejeniya ba ita ce matsaya ta ƙarshe ba, amma ya ce ci gaban ya dace kuma ya kamata ya zama tubalin gina nasarorin da za a samu nan gaba. Shugaban Rouhani ya ce Iran ba za ta manta da takunkumin da aka aza mata ba, amma ta zaƙu da yin zaɓin zaman lafiya mai ɗorewa bisa burin ci gaba da muradu iri ɗaya. Shi ma shugaban Amurka Barack Obama a nasa jawabin da ya gabatar kamin shugaban Rouhani cewa yi takunkumin da aka sawa Iran ba wai na azabtar da ƙasar ba ne, har ma da gwada ko ƙasar za ta canja alƙibla ko yadda da sharuɗa na kuma baiwa duniya damar tabbatar da shirin nukiliyanta na zaman lafiya ne.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban riƙon ƙwarar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Catherine Samba Panza ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri don komawa gida a dalilin sabon rikicin da ya ɓarke a babban birnin ƙasar. Rahotanni daga birnin Bangui na nuna cewa an kashe mutane da dama a rikicin da ya ɓarke tsakanin Kirista da Musulmi sakamakon mutuwar wani Musulmi. Haka kuma wasu fursunoni ma sun tsere daga gidan yari. Mutane uku kuma sun mutu sakamakon taruwa da suka yi a tsakiyar birnin don yin zanga-zanga zuwa fadar shugaban ƙasar. Masu zanga-zangar sun ɗora alhakin mutuwar mutanen a kan rundunar kwantar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da suka ce sun yi harbi a cikin jama'a. Tuni dai rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin suka musanta wannan zargi. Amurka ta yi tur da lamarin rikicin sannan ta yi alkawarin taimakawa ƙasar ta Afirka ta Tsakiya.
Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya sha alwashin marawa zaman lafiya baya tare da rungumar ci gaban duniya da kuma yunkurin rage ɗumamar yanayi. Ya faɗi haka ne a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York nan Amurka. Ya yi alkawarin ba da gudunmawa dalar Amurka biliyan ɗaya ga shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na zaman lafiya da ci gaba. ya kuma yi alkawarin kirkira sojoji mai gurbin kimamin 8,000 na rundunar wanzar da zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. A baya dai an sha zargin ƙasar China da rashin ɗaukar kason nauyin da ya rataya a wuyanta na al'amuran da suka shafi ƙasashen duniya. A kwanan nan China ɗin ta yi alkawarin ba da dala biliyan 2 a taron tallafawa ci gaban duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji muhimman batutuwan da shugaba Buhari na Najeriya ya tabo a lokacin da ya gabatar da jawabi a zauren taron babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York jiya Litinin, za mu fara leƙa jamhuriyar Nijar, inda a jiya Litinin ta kaddamar da ranar yaƙi da safarar mutane, kamar yadda wakilin sashen Hausa Yusuf Abdullahi ya aiko da rahoto.
A cikin jawabin da ya wa al'ummar Nijar albarkacin wannan rana ta yaƙi da safarar mutane, ministan shari'a Kana Kakakin Gwamnati Mur Amadu ya bayyana dalilan ƙirƙiro da wannan ranar a jamhuriyar ta Nijar.
L'institution de cette journée par le gouvernement visa rapide.
Yace gwamnati ta ƙirƙiro da wannan ranar ce saboda ta ƙara faɗakar da al'umma yadda wannan al'amarin ke ci gaba da yin kamari, duk da matakan da aka ɗauka da kuma ƙoƙarin da ake yi nan da can wajen kawar da wannan al'amarin, amma ana ci gaba da samun mutanen da ke amfani da talaucin wasu domin safararsu, inda a duk shekara dubbannin mutane ne, maza da mata da yara ƙanana, ke fadawa a hannun 'yan safarar. Ya Allah, ko a cikin ƙasarsu ta asali ko kuma ƙetarawa da su zuwa wata ƙasa ta daban, kuma ƙasar Nijar ba ta tsira ba. To, kowane ƙoƙari ne gwamnati take yi wajen yaƙar wannan al'amarin, ga abin da ministan shari'a Mur Amadu ke cewa. Ya ce ƙasar Nijar ta nuna aniyarta a zahiri wajen yaƙar wannan al'amarin na safarar mutane, musamman ma idan aka yi la'akari da ƙirƙiro da wata ayar doka da ta haramta wannan al'amarin a cikin shekarar 2010. Sannan gwamnatin ta Nijar ta kafa wata hukuma ta musamman da ke yaƙi da wannan al'amarin a cikin shekarar 2011. Dukkaninsu kuma sun kasance wata shaida. To, ko muke hana ruwa gudu wajen kawar da wannan al'amarin duk da hukumomi da kuma dokokin da gwamnatin ta Nijar take ikirarin cewa ta tanada domin yaƙi da wannan al'amarin? Muhammad Al-Mansur mamba ne a wata ƙungiya da ke yaƙi da al'amarin bauta a Nijar da ake kira Timidiriya.
Hakomun da an kai, hakomun nan da an kai, commission da an kai, a ba su kayan aiki, su hita, su shiga Nijar, su ba mutane horo. Tunda commission din tana nan Niamey ba ta da kayan aiki, mutanen su ba su da motoci, ba su da dama hita, akwai matsala. Kina wannan zancen, kamar yaki da ƙwayaci cikin duniya. Abubuwa yana nan tare da mu, mun sun yana nan, mu ƙananan kungoyi na har hula suna nasu ƙoƙari cikin wani abu. Amma muna son gwamnati ta tashi tsaye, abinda an kai nan hanya ta maraset kinan yara ƙanana wanda ba su san hawa ba sun sauka ba, sun karsa yaransu wannan abun. Ya kamata dai.
Jamhuriyar da ta Nijar ta yi ƙaurin suna wajen safarar mutane, inda ko a cikin shekarar 2013 an samu gawakin wasu mutane 92 waɗanda suka rasa rayukansu a ƙoƙarin da suke yi na tsallakawa daga ƙasar ta Nijar zuwa ƙasar Algeria ta hanyar Sahara. Sannan a cikin wannan wata na Satumba, hukumomin na Nijar sun samu nasarar cafke wata mata 'yar asalin tarayyar Najeriya, wace ta yi ruwa da tsaki wajen safarar wasu 'yan mata biyu su ma 'yan asalin tarayyar Najeriya zuwa ƙasar Mali, wace ta tilasta musu yin karuwanci, waɗanda daga bisani suka samu tserewa. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf, kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shakata da wannan waka kafin ku ji batutuwan da shugaba Buhari ya tabo a jiya a jawabin da ya gabatarwa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
dark as I can see in my mind. I've been alone for the longest time, even as a child, living in my dreams. The super children are lonesome, they say, and I've been searching till you came my way and smiled at me. Your love has made me free. Understand, and all you do is touch my hand, and you ease my mind, leave my cares behind. I hear your music inside my head, and baby, I'll treasure the day that you say I'm yours till I die. You put a tear in my eye.
Jiya Litinin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da jawabi gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. A jawabin nasa ya zargi ƙasashen yammacin duniya da laifin ɗorewa cin hanci da rashawa gindi. Malam Garba Shehu, mataimaki na musamman ga shugaba Buhari ta fuskar yaɗa labarai, ya mana ƙarin haske akan jawabin na shugaba Buhari, inda na tambaye shi shin zargi ko kuma laifin da shugaba Buhari ya ɗorawa a ƙasashen yammacin duniya na ɗorewa cin hanci da rashawa gindi yana nufin ƙasashen yammacin duniya ne suke bari ana kawo kuɗaɗen haram ana ajiyewa a bankunan su ne, ko kuma ta yaya ne ya ɗora musu wannan laifi?
Shi abin da yake nuna cewa duk abin nan a fili yake, ana ganin sa musamman waɗannan ƙasashe da suka ci gaba, idan su akan komai yake. Dalan nan ko kwaya nawa ka dauka daga nan zuwa nan, ana ganin inda kake. Idan suka kama mana, za a yi maganin wannan fitina da ta dame mu. Amma ita wannan magana ta sace dukiya, ai ya ma kawo magana kuma ta sace dan adam, yara da mata da ake ɗebewa, da matasa masu jinin jikinsu ana yaudarar su a sace su a kai su Turai wai dan za su samu abun arziki. Ana ganin su gashi nan ko a kwale-kwale a cikin jirgin ruwa, wasu su nutse a kogima ba su ma isa inda suke ba, wanda yace dole idan waɗannan su ma gwamnatin ƙasashen duniya a hada baki a yi maganin su.
A hada ƙarfi kenan, da ƙarfi a hada kai kenan a takaice.
Yawwa, to kuma ya shabu ya tabbawa batutuwa har ila da suka safu banda su Chibok girl, yan mata da yace lalle din ana ta kokarin a dawo da su, irin su yancin Palestina wannan da yan yankin yammacin Sahara, kasar Western Sahara wanda take kusan ai tana hannun Kamaru, ana neman a kwato musu ita, wanda ya nuna wato abubuwan alƙibla da aka san Najeriya da ita da can ta bin haƙƙin wanda aka danne masa haƙƙi a ko'ina a duniya. Ya yi magana mai ƙarfi wanda yake kuma taroye marta aka yi masa tafi mai ɗorewa mai tsawo, inda ya ce ba yadda za a yi a ce a zamanin nan wai har yanzu akwai waɗanda suke an danne su, an hana su ƙasar su, an hana su ƴancin kansu.
Wato ba yadda za a ce ba ƙasar da ba ta da ƴanci a har ya zuwa wannan. To batun ƴan matan Chibok ɗin nan da kace ya taɓo a kan cewa jami'an tsaron Najeriya suna ƙoƙarin ganin yadda za a ceto waɗannan ƴan mata, ya kawo ni ga wani batu. Jaridu sun yi caka-caka da shi shugaba Buhari a kan cewa bai halarci wani muhimmin taro da aka yi a kan ƴan Boko Haram ɗin ba. To menene dalilin da ya sa bai halarci wannan taro ba da ake ta caccak surutai a kai?
Wato shi wanda yake neman kada jayayya ko kai ko bai ba, yana cewa wai ko ruwa ka shiga za ce ka tada kura. Wannan magana ba ta kai ta kawo ba fa. Abin da ya faru shi ne ita Majalisar Ɗinkin Duniya akwai tarurruka nata da ta ajiye muhimmai, an tsara su yadda kasuwa take ci. Mai talla a faifai ya ɗauka yana yawo haka yana nema ya samu kasuwa, yadda mai kantiye yana yin nasa shi ma wannan yana haka. Majalisar Ɗinkin Duniya take akwai tarurruka ƙanana-ƙanana waɗanda ake yin su a bayan fage, ƙungiyoyi na kira wasu jama'a da suka ga sun isa suna kiran irin waɗannan tarurruka. Wannan taro da ake ta surutu a kai ba taron Majalisar Ɗinkin Duniya ba ne, ba ita ta ajiye a yi shi ba. Wasu ne ƙungiyarsu suka ga suna son a yi shi suka kirawo shi, ba su gayyaci Najeriya ba. Muna da tabbacin cewa babu takarda da aka rubuto aka ce ta Najeriya ne, sannan a ce wai muhimmin abu wai wannan ba muhimmi ba. Muhimmin taron Majalisar Ɗinkin Duniya Sakatare General kawai zai iya kiransa, in ba Sakatare General ba wanda ya sai kira shugabannin ƙasa su zo a yi wannan taro.
To bai ba ku mamaki ba cewa ana batun Boko Haram, kuma Boko Haram ɗin na a Najeriya suke ɓanna, amma kuma ba a gayyaci shugaban Najeriya ba?
Ba, wannan kuma su suka san dalilin da ya sa suka yi haka, amma ina so in ce miki da an gayyaci shugaban Muhammadu Buhari da ba a gayyace shi wannan taro ba. Ba shi da wani alƙibla, ba shi da wata damuwa da ta wuce maganar matsalar tsaro a Najeriya. Duk tarurrukan nan har ta wannan jawabi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi matsalolin rashin aikin yi a Najeriya, buƙatar kafa masana'antu da kawo jari, amma ya ce duk wannan maganar rashin tsaro ta shafe su ni a gabina. Ita muka sa a gaba sai mun yi maganarta. Saboda haka da an yi wannan, da an kira shi ba a kira shi ba, wannan bai canja komai ba. Duk tarurrukan da ya da shugabannin ƙasashen nan, su Ban Ki-moon ɗin da su Angela Merkel shugaban Amerika, Prime Minister Ingila, duk wanda ya zauna da shi. Shi magana tsaro da fitinan nan ta Boko Haram ita ce a ala a cikin abubuwan da yake gabatarwa.
To ina batun kuma cewa akan cewa ya makara akan taron da aka shirya zai yi da Papa Roma Francis, ina gaskiyan wannan batu? Ya makara ya je kofin da bai kamata ya bi ba, aka hana shi shiga.
Wato ni abin da na fahimta ita wannan ambasada Joy Ogu da take zaune a nan tana wakiltar Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya, na ganin akwai mutane da ke jayayya da ita kan abubuwa da yawa, suna neman su jawo ta waje su ta gabza faɗa da su da ita. Saboda haka mu wani abu gani muke yi nema ake a shafa ma shugaban Muhammadu Buhari wani kashin kaji akan abin da bai shafe shi ba. Fitina ake nemanta da ita, tsakaninta da ita da wanda suke zaune a nan ne. Ni ran da ya je ganin Papa Roma ban bi shi ba, ban san ni na san ya tafi nan da wuri, kuma ban da tababar cewa ya shiga gurin nan kafin Papa Roma ya shiga har ya fara jawabi. Amma wai a ce wai an bi da shi ta wata kofa daban ba daidai ba ne, wannan magana mu ma wai muke jinta.
Cewa aka yi ma ya makara ne, ba ma bi ta wani kofa ba, wai bayan ya makara kuma sai.
Babu wannan zancen makara, ni na tabbatar miki cewa ina nan ya tafi daga hotel ya fita da shi da jama'arsa, bai makara ba. Wa kuma tun da aka zo wurin nan taro ban yi zato ƴan Najeriya sun ga wani shugaba wanda zai zo yanzu kamar jawabi da ya yi jiya Litinin ɗin. shugabannin kasashe wajen guda 40 suka yi. Ya zauna tun kan azo kan nasa jawabin yana sauraron sauran shugabanni. Yayi nasa ya gama bai tashi ya fice bai zauna ya ci gaba da sauraron shugabannin kasashe. Saboda haka da ya zo ba shi da wani zarafi da ya wuce wannan harka ta majalisar ɗinkin.
To kai batun cewa ya tattauna a gefen taro da shugaba Barack Obama da kuma Prime Minister Angela da Angela Merkel ta kasar Jamus. Ko za ka dan tabo mana kadan daga cikin abubuwan da suka tattauna da waɗannan shugabanni?
To abubuwan kamar da nake faɗa bai wuce manufofin gwamnatin da ya kafa a Najeriya. Maganan tsaron nan ita ce muhimmi. Tsaro ba wai a arewa maso gabas na Najeriya kaɗai da ake fama da Boko Haram ba. Najeriya tana da matsala a kudancin Najeriya ma wajen inda ake haƙo man fetur domin duwannin yankin teku fitina ta shigo ciki ana satar man Najeriya ana fitowa da shi. Yana ta ƙoƙarin ya ga cewa an taimaka mana nan arewa maso gabas a taimaka mana mai maganin Boko Haram. Kuma yana musu godiya domin sauran waɗannan ƙasashen sun fara aiko da gudunmuwa musamman wajen harkar kayan yaƙi. Can kuma a taimaka mana a toshe kafofi da ake sace man fetur Najeriya ana fita a ƙasar waje. To maganan rashawa da cin hancin nan da yake ƙoƙarin a ga cewa an dawo da abin da aka sace musamman a kamfanin man fetur na NNPC na Najeriya. Sannan a taimaka mana da shaida wanda yake za a gabatar da waɗanda suka yi wannan barna a gaban masu shari'a. Yana da buƙatar a zo a zuba jari don a taimaka mu harkar musamman gona don matasa su samu aikin yi a Najeriya. Yana ta jaddada wayannan abubuwa taron da yake.
To ɗaya daga cikin jarida da ake buga a yanar gizo wato jaridar Vanguard ta buga labarin cewa akai yau Talata nan idan Allah ya yarda shugaba Buhari din zai gabatar da sunayen ministoci ko kuma waɗanda ake son naɗa ministoci ga majalisar dokokin Najeriya. Ina gaskiyar labarin nan?
Ka ni dai ina ta baba da wannan labari ban ji ba ban gani ba.
To
minista dai za a yi su kuma kamar yadda yake ta jaddadawa watan nan da ake ciki zai aika da sunaye majalisa.
Yau 29 fa.
Insha Allah. Ai sai ku bashi har 12 har asubahi ma. Na ranar Laraba. In gari ya waye ba gani ba ai magana.
To Allah ya nuna mana.
Amin.
Kuɗe a kashe ne su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba. Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Kashawiya ka sami kuɗin ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
A kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Malan din cinikin da kake dowuya shi da daɗin shi in ka sami kuɗin ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ko ni Alhaji Sanikin waka in na yi waka kyakkyawa na sami kuɗi mai kwari na tara har sun kauri ba a shararu ba a sakarci sai in kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Bare mai saye yana sai da
Allah ya ji kan mahadi mai dogon zamani. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke gabatar muku da wannan shirin. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Abun Didi Bunza Bunza local gamman jihar Najeriya. Hakikanin gaskiya gayyatar da aka wa shugaban majalisa Bukola Saraki a kotun ɗan'an ma'aikata ya yi daren ya kamata ƙasar da a hukunta ƙarni a hukunta babba kuma magana ga haƙin tsakanin wanda ya taba ko yayi wani kuskure in shi yayi wajima ya kamata a hukunta shi. Saboda haka muna kira da kotun da a ma'aikata ta tabbatar da tayin hukunci da adalci da gaskiya. Saboda ya zama nune ɗan manuniya ga wasu waɗanda ke ƙoƙarin ganin cewa ya kamata ƙasar jiya a ƙara rusa abubuwa. Mai magana abun didi gunzo lokacin gama jaki bin Nigeria. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Baligia Taraba tarayyar Nigeria. Dangane da bayanai da shugaba Buhari ya yi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya kuma kalamai masu kamfarwa dangane da abubuwan da Najeriya take ciki, hakika abubuwa ne wanda za mu yi masa fatan Allah ya taimake shi da kuma fatan kasashen duniya waɗanda suke manya za su taimaka wa Najeriya a wannan gwamnati na mai girma Buhari domin ya cimma muradin da ya sa a gaba na gyara Najeriya da kuma kawo zaman lafiya a Najeriya da kasashen duniya baki daya. Allah kuma ya taimake shi ya ba shi sa'a da nasara domin ya kawo wannan zaman lafiya da kuma walwala a Najeriya da kasashen mu na Afirka. Na gode. Mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace ne.
To yanzu kuma sai takaitattun labarai da Usman Kabara zai karanto.
Shugaba Raul Castro na Cuba ya ce daidaituwar hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasarsa da Amurka ba zai tabbata ba sai in har Amurka ta ɗage takunkumin kasuwanci da mamaye sansanin sojojin nan da ta yi na Guantanamo ba bisa ƙa'ida ba. Haka kuma sai ta dakatar da kafarta ta yaɗa labaran rediyo ko talabijin da ke rarraba kan 'yan ƙasarsa. Bugu da ƙari kuma sai Amurka ta biya diyyar farraka tattalin arzikin ƙasar Cuba da ta yi. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce cimma yarjejeniyar shirin nukiliya da kasarsa ta yi da kasashe shida masu ƙarfin fada a ji a duniya ya kamata ya kuma zama alamar sabon zamani da zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Ya faɗi haka ne a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shugabannin duniya da ake yi shekara-shekara wanda ake ana Amurka. Ya ƙara da cewa cimma yarjejeniyar ba ita ce matsayar ƙarshe ba, amma ci gaba ce da kuma ya kamata ta zama tubalin gina nasarori da za a samu nan gaba. Shugabar riƙon ƙwarya ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Catherine Samba Panza ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri don komawa gida a dalilin sabon rikicin da ya balle a babban birnin ƙasar. Rahotanni daga birnin Bangui na nuna cewa an kashe mutane da dama a rikicin da ya ɓarke tsakanin Kirista da Musulmi sakamakon mutuwar wani Musulmi. Haka kuma shugaban kasar China Xi Jinping ya ce ya yi alwashin marawa zaman lafiya baya tare da rungumar ci gaba na duniya da kuma yunkurin rage dumamar yanayi.
To Allah ya sa a dace. Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali nake mana fatar alheri daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.